journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Talata 16 ga watan Mayu. A cikin shirin za a ji cewa ma'aikatan babban kamfanin wutar lantarki na kasar Kamaru Yenuyo sun shiga yajin aiki.
Abiya mu haƙƙin mu dadin cewa ma'aikatan kamfanin wutar lantarki na kasar Kamaru
za kuma a ji wata hira game da kalubalen kafa kamfanonin jiragen sama na fasinja musamman ma a arewacin Najeriya.
Ba ma wai kamfanonin arewa ne a jirgin sama suka durgushe ba, da yawa har ma na kudin in ka duba kai da yawa zaka ga an yi su balgui su yaro su da sauransu da yawa su ma yanzu in ka duba babu su ba iya kamfanonin mu ne na arewa ba, har kace take da wahalhaloli da yawa.
Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Niger. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da hanti ga cikakkun labaran duniya. Sojojin Sudan sun kai hare-haren sama a arewacin Khartoum babban birnin kasar a ranar Litinin, inda suka auna dakarun sa kai wato abokan hamayyarsu a kusa da wani asibiti, inda waɗanda al'amarin ya faru akan idanunsu suka ce harin ya yi sanadiyar lalacewar asibitin. An ci gaba da kazaman fada a birnin na Khartoum da biranen da ke makwabtaka da shi wato Bahari da Omdurman, duk da tattaunawar sulhun da Saudiya da Amurka suke jagoranta tsakanin bangarorin sojan Sudan da na dakarun sa kai na RSF a Jidda, wanda manufarsa ita ce samun kofar kaddamar da ayyukan agaji da kuma dakatar da bude wuta. Fadan ya yadu zuwa yammacin yankin Darfur, sai dai kuma ya fi kamari a babban birnin kasar, inda dakarun RSF suka bazu a sassan unguwanni kana dakarun sojin suke ta auna su daga sama. A wani sakon sauti da RSF ta fitar ta ce shugabanta Muhammad Hamdan Daglo ya kore zargin da ake cewa an kashe shi ko kuma an raunata shi a yakin. Shugaba Joe Biden ya ce zai sake komawa teburin tattaunawa da shugabannin majalisa a fadar White House a yau Talata, yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan iya adadin bashin da kasar za ta iya karbowa, a kuma daidai lokacin da wa'adin ciyo bashin yake gab da karewa ba tare da an cimma matsaya ba. An yi niyyar gudanar da taron a ranar Juma'a, to sai dai an dakatar da shi domin bangarorin su ci gaba da tuntubar juna kafin Biden da shugabannin majalisar hudu sake haduwa a karo na biyu. Biden, wanda ya ziyarci Philadelphia a jiya Litinin domin halartar bikin yayan jikarsa Maisi daga jami'ar Pennsylvania, ya faɗa wa manema labarai cewa za a yi zaman a yau Talata, to amma bai yi wani ƙarin haske a game da nasarar tattaunawar ba. Biden ya dawo Washington a jiya Litinin, sannan ana sa ran cewa zai tafi Japan a ranar Laraba. Mai magana da yawun majalisar tsaron kasar John Kirby ya ce zuwa yanzu dai muna nan muna shirin tafiya kamar yadda aka tsara tun farko. Dakarun Isra'ila sun harbe wani mutum dan Palestine har lahira a yayin wani sammame da suka kai a birnin Nablus a jiya Litinin, a cewar ma'aikatar lafiyar Palestine. Al'amari na baya-bayan nan cikin sama da shekara guda da ta'azzarar tashin hankali a yankin zirin Gaza. Kungiyar Islama masu jihadi sun bayyana cewa mutumin da aka kashe dan kungiyar su ne, kana suka bayyana shi a matsayin Salis Sabra mai shekaru 22 da haihuwa. Sojojin Isra'ila sun ce wasu suna ta jifan dakarun su da duwatsu da gurneti a Nablus, wani birni da ake yawan samun matsala inda ake yawan kai sammame da samun arangama. Sojojin sun yi ta harbi kan mai uwa da wabi akan mutanen da suke zargin kana suka harbe mutumin, hukumomin sojin suka ce. Ya kuma kara da cewa dakarun sun je Nablus ne domin yin shirin yuwar rusawa gidan wani dan Falastin da ake zargi da kashe wasu ƴan uwa biyu a wani matsugunin Yahudawa a kusa da ƙauyen Huwara a ranar 26 ga watan Fabrairu.
Gai da Aisha kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu garzaya kasar Kamaru inda batun samar da wadataccen wutar lantarki ya dada fuskantar barazana bayan da ma'aikatan babban kamfanin wutar lantarki na kasar Eniyo suka shiga yajin aiki saboda abinda suka kira rashin biyan su haƙoƙin su daga Duwala ga Maimunatu Sadu
Abiya mu haƙƙin mu dadar cewar ma'aikatan kamfanin wutar lantarki na kasar Kamaru Eniyo bai raunata ba kwanaki kadan bayan cigaban zanga-zangar inda daya daga cikin masu zanga-zangar Hansen Sama ya tufana shi kamar haka to dai kawo yanzu kamfanin ba ta biya mu albashin watanni uku ba sannan ana aikawa da mu zuwa wani kamfani na tsawon shekaru biyu da muke yi musu aiki ba tare da sun biya mu diyya ba wasu kuma sun yi ma shekaru fiye da hakan
san ages ki da nupe pa no droit
da gober wanton ma'aikaci a kamfanin Eniyo ya koka rashin biya dukkanin ayyukan da ma'aikata suka yi da jimawa tun shekara 2022 kusan shekara 1 da rabi kenan ba biya mu ba shin ba su tambaya kamar yaya ne muke rayuwa
edemi pour n'avoir pas de salaire on se demande bien comment nous vivons jusqu'aujourd'hui
Philip Nubosti ya koka da rashin adalci da shugabannin Eniyo suke yi kan kwantiragin alaka na horaswa da kuma kasancewarka ma'aikaci.
Nous devons arrêter les contrats partenaires.
Ya kamata mu tsayar da kwantiragi na alakar horaswa. Yanzu ya kamata mu yi sayin kwantiragi na aiki wato mu kasance a matsayin ma'aikata a Eniyo bayan an horas da mu na wata shida baya ga haka mun fito ce a dauke mu a kamfani ba tare da sun tabbatar da kai ba a matsayin ma'aikaci na kamfani Eniyo din
to don buji intérimaire 6 mois après intérimaire on vous donne une entreprise de placement
jami'an tsaro suna kokarin samun kan masu zanga zanga inda daya daga cikin yan sandan da suka halarci wajen yana jan kunnen masu yajin aikin ba ku da matsala da tituna ba ku da matsala da hanyoyi ku kasance akan katange ku saurari daya daga cikin manyan jami'o'in kamfani saboda ya ba ku ingantattun bayanai muna da matsala da asusun kamfani da muke kokarin magance matsalar kadan kadan makon nan muke kokari duk yadda za a yi a fara biyan ku ban san cewa za mu kasance a nan har mu baje matsalar mu a nan ba amma na shiga damuwa kadan dangane da zargin da masu yajin aiki suka yi mun tuntube kamfanin da ke bada kwangilar ma'aikata ga kamfanin wutar lantarki na Kamaru jami'an sun ce suna aiki da abokan aikin su Eniyo kan wannan lamarin basu so cewa komai ba kan wannan batun Maimunatu Sadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a kasar Kamaru
a gaida Maimunatu yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya
Ibrahim za ta fi zagaye na biyu a zaben shugaban kasar Turkiya bayan da shugaban Recep Tayyip Erdogan ya kasance a gaba a zagayen zaben na farko inda ya zarta tsammanin mutane amma kuma ya gaza samun kaso 50 na yawan ƙuri'un da ake bukata domin yin nasara kai tsaye Erdogan ya faɗa wa magoya bayansa an kara cewa babu tantama kasar mu ce ta yi nasara kana ya bayyana kyakkyawan zaton yin zarra a zagayen zaben na biyu yayin da babban abokin hamayyarsa Kemal Kılıçdaroğlu yace yayi imani shi zai yi nasara a zagayen zaben na biyu yayin da aka kusan kammala kirga ƙuri'u a jiya Litinin Erdogan ne yake kan gaba da kaso 45.5 na ƙuri'un da aka kada kana Kılıçdaroğlu ya samu kashi 45 a cewar Ahmed Yener shugaban hukumar zaben kasar ya kuma sanar da manema labarai cewa dan takarar jam'iyya ta uku Sinan Ogan ya samu kashi 5.25 na yawan ƙuri'un da aka kada Yener ya ce sauran ƙuri'un da ba a kammala kirga su ba ba su da yawan da za su sa Erdogan ya samu kashi 50 din da ake bukata kuma koda ko dukkanin su shi suka zaba an keɓe ranar 28 ga watan Mayu domin gudanar da zagayen zaben na biyu. Daga ƙarshe hukumomin Iran a jiya Litinin sun aiwatar da hukuncin kisa ga mutum biyar da aka kama su da laifin safarar miyagun ƙwayoyi a kudancin ƙasar ma'aikatar shari'ar tarwaito waɗanda ake zargin dukkanin su masu aikata manyan laifuka ne kuma masu safarar muggan ƙwayoyi da makamai ne inda aka yanke musu hukuncin kisa ta hanyar rataya a wani hukuncin da babbar kotun Iran ta ayyana kamar yadda shafin ma'aikatar shari'ar ta yanar gizo Mizan Online ya ruwaito kalaman Mujtaba Gahara mani babban mai shari'ar a lardin kudancin Hormuzgan wannan hukuncin ratayar na baya-bayan nan ya sa alƙaliman mutanen da aka yanke musu hukuncin kisa cikin ƙasa da mako daya sun kai zuwa 8 a bisa laifukan da suka shafi safarar muggan ƙwayoyi a ranar Laraba ma'aikatar shari'ar ta aiwatar da hukuncin kisa ga wasu mutane uku waɗanda ƴan wata kungiyar da aka same su da laifin safarar muggan ƙwayoyi ne biyo bayan gargaɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a game da yawan aiwatar da hukuncen kisa a ƙasar abinda ta kwatanta a matsayin mai tada hankali.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu nufi Najeriya. Inda duk da wahalar kafa kamfanonin jiragen sama na zirga-zirga musamman ma a arewacin kasar wannan bai hana wani dan arewacin kasar Jaraba kafa wani kamfanin ba a hirarsu da wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari shugaban sabon kamfanin mai suna AA Rano Airlines Alhaji Awul Abdullahi Rano ya sha alwashin raya kamfanin amma Mahmud ya fara ne da tambayar sa makasudin kafa kamfanin sai yace
ba abin da ya ja hankali na har na kama wannan harka ta Airlines shine da daga yankina yankin mu da jama'an mu da al'umman mu da kuma taimakawa kasa gaba daya domin ita harka Airlines kasa gaba daya ce especially this time da tafiya kasa suka dan yi wahalhalu to shi yasa na ga ya dace kwarai dan a kawo harkan gudunmuwa
da dama suna ganin cewa harkar jiragen sama harka ce ta kashe kuɗi da yawa kuma galibi ma ana cewa ba harka ce da take kawo riba nan da nan ba amma duk da haka gashi ka shiga
to ai ita harka duk wacce ka shiga za ka shiga ta da tunanin alkhairi ne in kuma ka gina alheri na tabbata alkhairi zai biyo ma baya to da haka duk wahala harka in Allah da akwai wasu mutane da Allah ya lamuncewa in sun shiga zai ba su nasibi kuma ya taimake su kuma su yi suna a ciki to insha Allah ni babban zato na ina daya daga cikin wanda wannan harka da na shige ta in Allah da ina tunanin Allah zai bani taimakon sa kuma zaka ga abin da zamu zama nan da dan shekaru kadan insha Allah
jirage ne watakila la ku fara ko kuka fara tunda an kaddamar
haka ne yanzu muna da jirage guda biyar amma guda uku da compound sun fara aiki kuma guda biyun ma zai already kawai muna interview ne da ma'aikatan da zasu fara aiki da guda biyun su ma zasu fara nan ba tare da dadewa ba tunda komai nasu iyaye daidai
zirga-zirga daga ina zuwa ina za ku fara da ita
yanzu mun fara daga Kano zuwa Abuja daga Kano zuwa Lagos daga Kano zuwa Maiduguri daga Kano zuwa Sokoto daga Abuja zuwa Maiduguri daga Abuja zuwa Sokoto daga Abuja zuwa Lagos da dai sauransu
yanki an tambara yan arewa da cewa in sun fito gaga sun fara harkar safarar nan sai kaga ya tashi da laukaka amma zuwa wani lokaci can sai kuma zance ya kwarin yana jan baya akwai darussa da kuka koya kuma watakila wannan matakai ku dauka
eh duka na gani kuma kan mu shiga sai da muka duba irin ba ma wai kamfanonin arewa ne a jirgin sama suka durkushe ba yawa har ma na kudin in ka duba sai da yawa zaka ga an yi su balbu su yaro su da sauransu da yawa su ma yanzu in ka duba babu su ba iya kamfanonin mu ne na arewa ba harka ce take da wahalhaloli da yawa amma dai na san duk mutumin da ya shiga da kyakkyawan niyya zai taimaka al'ummarsa da ƙasarsa in Allah da nasan zai ci gaba domin ni transporter ne na motoci na fara da mota daya yau gashi muna da mota 100 rika kuma muna rike da su kuma muna jin dadin harkar to in Allah da ina da kyakkyawan tunanin harkar jirgi ma ba zai mana wahala ba insha Allah
dan haka watakila an yi nazarin waɗancan matsaloli kuma an dauki matakai
dukkan mun duba su sauran kamfanonin abubuwan da suka shiga matsala ta hanyoyin su to in Allah da muna kokarin kaucewa waɗannan matsaloli da kuma addu'ar mutane wannan ita ce take da bani confidence in Allah da zamu ci gaba
a gaida Mahmud Kwari amma kar kai nisa saboda zaka gabatar da shiri na gaba
an kasa da hukuma
tana barci ta gaba da fita Allah wa daram mai taro ta da waɗanda suke da jawo ta haka nan da waɗanda ka kawo ta
Masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Mun taho daga wajejan Abbatuwa suka taho a Adilitan wayan yana hannuna kawai suka ce in ba su nace me zan ba su suka nuna mu ka kawai na mika musu wayan.
Suka fito da wasu wukaki suka nuna mun akan idan ban ba su ba sai sun bubbuga min ita. Haka ne hakuri na ba su.
Shirin ne zai haska fitila ne akan kalubalen kwacen wayoyin hannu a birni da kewayen Kano na arewa maso yammacin Najeriya a daga ce mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙin sa ya tattara ko ji ko ke na samura
madalla Masu saurare yayin da ake shirye-shiryen girka sabuwar gwamnati a Najeriya da kuma wasu daga cikin jihohin kasar waɗanda suka hada da jihar Kano inda jam'iyyar NNPP za ta kafa gwamnati nan da makonni biyu masu zuwa yanzu haka dai wani sabon kalubalen tsaro na cikin gida ne ya kunno kai kuma yake yi wa mazauna birnin barazana ga rayuwarsu ta yau da kullum wannan kalubale bai wuce yadda bata gari ke yin gungu a sassa daban-daban na birnin na Kano dauke da makamai suna kwace wayoyin hannu a hannun jama'a walau da rana ko kuma da daddare
mun taho daga wajejan Abbatuwa suka taho a Adilitan wayan yana hannuna kawai suka ce in ba su nace me zan ba su suka nuna mu ka kawai na mika musu wayan lokacin kai hankali na ya tashi sosai sosai na yi tunanin za su buga mun wakanna a cikin jikina kawai shi yasa na yi sauri na ba su
sunana Comrade Kali Twin Saminu wata rana ina tafiya a Jeje Junction din Dan Agundi sai naga irin zugan matasa haka da makamai sun tsallako titi so kafin a dan ankara irin minti 15 haka da jaka da waya da koma me kawai yan suka karba abu suke sawa da suka gama tara su abu kawai sai suka tsallaka suka koma cikin Dan Agundi cikin layukan nan so wannan ya ritsa da ni dan a ciki har da ciwo gashi da suka ji mun a hannu wajen karba
na fito daga Madaba nima sai muka hade da wasu ƴan daba kawai suka tare ni nayi fitsari wallahi tallahi suka kwace mun wayata suka fito da wasu wukaki suka nuna mun akan idan ban ba su ba sai sun bubbuga min ita haka ne hakuri na ba su har da duka na da kudade na duka suka hada suka kwace mun dan ranan ma wallahi a kafa na tuhu
a cikin sharada wajen kwana ganduje na tawo to a cikin aje da sauni da driver sai kuma waɗansu guda biya gefen aje da sau sai kuma ni a ciki sai kuma wani passenger so ban sanya abun ya faru ba mun zo sai suka shiga wani lungu suka ce za su aje passenger to muna shiga sai ɗayan ya sauko ya ce in sauko so wayan dama yana gaban aljuna sai ya kwace wani ya zaro wani dogon karfe mai tsini zai caka mun har ya kawo shi daidai wuyana to kawai ya ce in ba shi wuya na ɗauki wuyana sai ɗayan ya caje ni akwai canji a cikin aljuna shi ma ya haɗa ya tafi da su so ni kuma sabida na tsoro ta gaskiya ban iya gane su ba nan da nan ban san hankali na yake duma kawai sai na ba su wayan suka tafi duka dai suka bugu
shi ma wani dan jarida a birnin na Kano mai suna Rabi Ahmad Kofar Mazugal ya bayyana wannan fili kan yadda ya tsallake rijiya da baya daga halin waɗancan bata gari
ina cikin tafiya a mota kawai na dan tsaya a nan rawun na Isa Karabi nan kusa da Beirut kawai sai wani ya zo gefen mota ta sai yake ce mun malam baka gani ka taka ni sai na juya haka na dan leka sai yake cewa ba gani ka taka ni sai ni ban taka ka ba ashe ya dauke mun hankali su bi ne dan ya zago ta can wancan kofar kawai sai aka cire mun wayata dake saji a mota kawai sai mutane suke ce mun kai sun fa dauke maka waya haka na ma ba takalmi ka fata a mota na kashe mota akan titi na bisa da gudu ina shiga farkon wani layi a Beirut kawai sai na gansu a zauni a cikin wannan layin suna zauna a wajen su goma kowa ne din nan na ci ya bani wayata nan take ya dinga haka dai da sauransu ya bani wayata kuma na ci kugun sa na to da shi tiryan na kai shi gurin jami'an ƴan sanda domin alalatar da shi
kaman wannan yana nuna mutane kaman ba sa daukan mataki kenan ko kuma suna tsare ko ba sa kai dauki
eh to magana ta gaskiya akwai sakaci na mutanen mu a lokacin da abin ya faru da ni ne mamakin yadda muna tsaye a wannan junction din amma mutane maimakon su kamun dauki su bi su ma su kama su wai su suke gaya min cewa an dauke min wayata to kaga inda a ce mutane suna taimako hadadin in kama barawan waya ko kuma in ya dauka ya tafi da gudu a kama shi ga masu da dama zaka ga an suka kama ko suka dauki waya kawai sai kaga suna gudu ko mutane an kyale su kawai kowa ta kan sai ke ba ruwan kowa da saboda wata kila ban bai shafi su ba
to amma suna tsoro ne kar a bar mu musu kuka ko wani abu
da wannan dan wannan amma magana ta gaskiya idan mutane suna yin kukan kura wani lokacin wallahi tuni an samu sauki wadannan al'amuran ai san fahimci mutane gaba daya a tsorace suke a razana suke suna tsoron lafiyar su da haka shi yasa suke cin karansu babu baka
to kai a karshe aka da yaro
eh na kai shi gurin yan sanda kuma yan sanda suka kama shi suka bincike shi yayin bayanin dukkanin inda suke irin wayannan ayyukan akwai titina da lissafi wayanda kuma aka je da shi aka kamo su daga cikin wayannan mutane kuma abun mamaki shi wanda ya mun wannan abun satin sade da fitowar gidan prison
wannan dai yana daga cikin kalubalen da sabuwar gwamnatin Kano za ta fuskanta amma gabanin zuwan gwamnatin nan gaba a cikin shirin zamu ji irin matakan da hukumomin tsaro a jihar ta Kano ke dauka domin dakile wannan matsala
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutanen ta kosassu babu tiraraita da rashin aiki da galabaita koyawan banza ko sata a kasa duka kamba tarbiya ba ki gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya
masu rai da yake masana sun ce akwai alaka ta kuddukut tsakanin ta'ammali da ababen sanya maye da kuma aikata miyagun ayyuka irin su kwacen waya yanzu haka ofishiyar Kano na hukumar yaki da sha da fataucin ababen sanya maye ta Najeriya wato NDLEA ya ce yana daukar matakan da suka mata dangane da wannan batu kamar yadda kwamandan hukumar a jihar Kano Abubakar Idris Ahmad ke faɗi
a kusan kowane lokaci za ka ga akwai wani abin da zai bijiro wanda zai ji hankalinmu a kai a gaskiya ana samun rahotanni na yawan waɗannan ƙananan sace-sace sannan kuma da irin kwace da ake na waya wanda za a zo a fidda makami a tsorata mutane a kwace a wurin waya a hannunsu ko yan jagukuna da suke ɗauke da kuma gaskiya ne duk wanda ya ce waɗannan matasa da suke irin wannan mummunan aiki yana da halaka da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi haka ne halaka ta waje biyu ko dai su kwace wannan waya da su je su sai da ita domin su samu kuɗin da za su je su sha wannan waya ko kuma sukan kwace wayan ne bayan sun yi nan kasa sun sha ababen maye ba sa jin tsoron kowa ba sa tausayin kowa su furo mutane su yi wani abu so kaga ko ta wani hanya aka bi za a ga akwai halaka kenan da wannan mummunan ɗabi'a na ta'ammali da miyagun ƙwayoyi to alhamdulillah mun kai shiri akai akwai rinduna da nake da shi daban-daban na musamman wanda kusan saboda rahotanni da koke da muke samu a gun jama'a da cewa ga wannan abu ya addabe su ga wannan abu ya addabe su da kirkiro su suka fita ba dare ba ranar suna wannan aiki kuma alhamdulillah na ba da layi na karta kwana ga jama'a akan cewa duk wuraren da suka ga irin wannan abu ya faru maza-maza su kira mu insha Allah za mu ke dauke idan abu muka kama wanda yake ba mu ne muke da hurumin gurfanar da shi gaban kotu ba to za mu kai shi ga hukumar da suke da wannan hurumin so muka yi wannan aiki aka yanzu ko kwanaki uku da suka wuce akwai irin wannan kira da muka samu daga wajen al'umman sabon gari da suke kira mu cewa ga matasa ga wani gun da suke gungu-gungu ga irin abubuwan da suke yi su sha abu suna kwace wa mutane masu wucewa ana kwace musu waya ana abun nan mun kai su mami wajen mun samu mutane 79 dukkansu matasa ne daga shekara 15 ya sama ba yawancin su ba su wuce 20 dai a ce 20 15 zuwa 20 maza da mata mun samu maza guda 35 'yan mata guda 40 kusan dukkansu daga cikin gari ne daga unguwanni daban-daban na ga wani ya taho daga wani unguwa wani ta taho daga wani unguwa so yawanci abinda muka yi dukkan irin waɗannan yaran dukkansu ma har ma wanda suka dafa su duka kowa yadda muka bukaci muka iyayensa wanda abu ne wanda dole mu shiga yarjejeniya da iyaye saboda duk wanda muka zo muka sake samu ko muka samu labarin hannunsa a cikin wani abu da ya shiga irin wani abu a tabbatar da cewa an daga an ba su kaman chance na farko dole zai zama an canza lamari wanda za mu samu abu nan kotu na musamman wanda za ta iya sauraron lamura da zai bace irin waɗannan yaran tunda a zahirin gaskiya yanzu kusan ko ina a gari ana kokawa da irin wannan abu da yake faruwa
Abubakar Idris Ahmad kenan kwamandan ofishin Kano na hukumar NDLEA mai hana sha da fataucin ababen sanya maye a Najeriya Masu rare da haka shirin ƴan ƙasa da hukuma na wannan mako ya kammala sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne.
Akan shekka Mahmud yanzu kuma ga silabar ma da shiri na gaba.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa Majalisar Dokokin Nijar ta aiwatar da sauye-sauye wa wasu muhimman dokokin shari'a. Jaridar ta ce daga cikin kudurorin da gwamnatin ta aike da zummar inganta sha'anin shari'a, majalisar ta yi na'am da matakin janye wakilin shugaban kasa da na shugaban majalisar dokoki daga jerin mambobin majalisar koli ta shari'a wato Conseil Superieur de la Magistrature. Abinda ke zama wata hanyar tabbatarwa kowane bangare damar gudanar da sha'anin mulki ba tare da fuskantar katsalandan ba kamar yadda demokradiyya ta tanadi. Jaridar Air Info na cewa mutane sama da 18,000 da suka tsere daga garuruwansu sakamakon matsalolin tsaro sun amince su koma gida don ratsin kansu bayan rangadin wata tawagar ministan cikin gida Hamasula Adamu da takwaransa na ayyukan jin kai lawan magaji da shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya General Abu Tarka a wani sansanin ƴan gudun hijirar cikin gida a jihar Tilaberi. Jaridar ta ce a sakamakon tantaunawar da ta hada su da waɗannan jami'ai a ƙarshen mako mutanen da'irar Ayoro su kimanin 13,400 da wasu 5,375 na da'irar Jesa sun fara kwashe kayayyakin su daga jiya Litinin 15 ga watan Mayu a yayin da hukumomi suka yi alƙawarin tsaurara matakan tsaro har ma da guzurin abinci. Jaridar Lanketar ta ce jami'an tsaro sun kafsa da juna a jihohin Zandar da Agadez a makon jiya, sabani akan wani abin da bai taka kara ya karya ba yasa sojoji da 'yan sanda suka shiga farautar juna a titunan Zandar inda har ta kai ga ba hamata iska. Akalla soja 6 suka jikkata a yayin da aka kesa 'yan sanda 5 da suka ji munanan rauni. Jaridar ta ce a yayin da hukumomin tsaron jihar Zandar ke kokarin kashe wannan wuta sai kwatsam aka samu labarin barkewar rikici a tsakanin wasu sojoji biyu da wani dan sanda a Agadez. Lanketar ta ambato wani mai sharhi akan sha'anin tsaro yana cewa faruwar wannan al'amari a wani lokacin da ake fama da matsalolin tsaro yau shekaru akalla 8 abu ne da bai kamata a yi birsu da shi ba. Mu karkare da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ke cewa 'yan ta'adda na ci gaba da karkashe farar hula a Burkina Faso. Lamari na baya-baya shine wanda ya wakana a ƙauyen Yulu a ranar Alhamis 11 ga watan Mayu inda wasu mutane dauke da bindigogi suka bude wuta kan ƙauyawan da suka tarar a gonakin su suka kashe akalla mutum 33. Jaridar ta ce gwamnatin Burkina Faso wacce ta tabbatar da faruwar wannan al'amari ta yi kiran al'umma ta kwantar da hankali tare da ba su tabbacin tsaurara matakan tsaro a ko'ina a fadin kasar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice.
To a takaicen sojojin Sudan sun kai hare-haren sama a arewacin Khartoum babban birnin kasar a ranar Litinin inda suka auna dakarun sa kai wato abokan hamayyar su a kusa da wani asibiti inda waɗanda al'amarin ya faru akan idanun su suka ce harin yayi sanadiyar lalacewar asibitin. An ci gaba da kazaman fada a birnin na Khartoum da biranen da ke makwabtaka da shi wato Bahri da Omdurman duk da tattaunawar sulhun da Saudiya da Amurka suke jagoranta tsakanin bangarorin sojin Sudan da da dakarun sa kai na RSF a Jidda wanda manufarsa ita ce samun kofar kaddamar da ayyukan agaji da kuma dakatar da bude wuta. Shugaba Joe Biden ya ce zai sake komawa teburin tattaunawa da shugabannin majalisa a fadar White House a yau Talata yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana akan iya adadin bashin da kasar za ta iya karbowa a kuma daidai lokacin da wa'adin ciro bashin yake gab da karewa ba tare da an cimma matsaya ba. An yi niyyar gudanar da taron a ranar Juma'a to sai dai an dakatar da shi domin bangarorin su ci gaba da tuntubar juna kafin Biden da shugabannin majalisar hudu su sake haduwa a karo na biyu.
To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta tsaya da gabatarwa sai producer mu Salamon Abu da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.